Ana ta cewar in kana yaki da cin hanci, ita ma cin hancin za ta yake ka. Tabbas haka ne. Ai ba za ka yi tsammanin ka zage kana fada da wani ba tare da shi ma ya fada da kai ba. Mun yi kuduri, mun yi azama, sannan mun shirya tsaf don cin nasara a wannan yaki da cin hanci. Shugaban hukumar ta EFCC ya bayyana cewar in dai gwagwarmayar yaki da cin hanci a Najeriya ne, to ko da zai rasa ransa shi ya shirya. Saboda sama da 'yan Najeriya miliyan 170 tunda har na sami damar bada tagudumawar na yakar cin hanci da rashawa da laifukan da suka shafi kuɗi da ma yadda ake halasta kuɗin haram a ƙasar nan, ko da a ƙoƙarin wannan yaƙi zan rasa raina to na shirya. Shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Mustapha Magu ya kuma taɓo batun tuhumar da suke watsuwan shugaban hukumar sufurin ruwa ta Najeriya wato Nimasa. Patrick Ziyakede Apobola Kemi. Misali kamar badaƙalar da aka tafka a hukumar sufurin ruwa ta Nimasa. A lokacin da muka kai shi kotu, batu ne na wawure naira miliyan 2,000. Amma daga bisani kuma muka ƙara bankaɗo ƙarin wata sabuwar badaƙalar na wawure naira miliyan 34,000 daga dukiyar talakawan Najeriya. Saboda akwai dalilai da dama da ke sa muke wasu abubuwa, muna bincike ne ta ƙarƙashin ƙasa. Me masu rajin yaƙi da cin hanci a ƙasar ke cewa ne? Mr. Abraham Unaji, wani ɗan gwagwarmayar yaƙi da cin hanci ne a Najeriya.
Yana da wannan niyya zai iya yi. Ai komai an ce niyya ne.
Amma Mr. Abraham, idan muka duba irin yadda gwamnatin ta ɗauko bincike da dama ta hannun hukumar EFCC, ku ba kwa jin tsoron cewar lokaci zai kure mata?
Don kawai ita kawai yaƙin ita ce matsalar ƙasar nan. Cin hancin ya zama wani abu ne wanda a duka ƙasar in ka duba duk inda ka je sai ka ga wannan shi ne kawai abin da ke cimma daidaituwa baya. To in dai har shi kawai yakin za a samu a an cimma burin wannan kawai a ƙasar nan, to ina tabbatar maka da duk wani abu ma zai zama daidai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.